Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da sake saduwa da kai a shirinmu na yau. A yi ƙoƙari a kasance tare da mu yayin da za a saurari su shawarwarai da muke tafiye da su a yau. Pastor Daniel Chiroma Jr. da kuma Dattijo Bulus Ishaya da Pastor Audu Duka suna shirye domin su ƙarfafa mu a shiri na yau. Sai a yi ƙoƙari a bi a hankali. Sunana Ishaya Zakariya, maraba da zuwa.
Salamu alaikum mai sauraro, barkamu da sake saduwa a wannan fili na gari ya waye, fili wanda muke nazari a cikin kalmar Allah, muna kokarin mu sansance shirin da Allah yake da shi zuwa ga ɗan adam domin samun tsira. Kamar yanda kuka sani dai, mun fara ne muna bincika akan darasi da tana cewa adinin da aka umarta wa Muhammad da mabiyansa su bi. Yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. Kafin nan bari mu nemi nufin Allah, Maɗaukaki, Makadaici, Mai Sarki, Allah gagara misali. Babu wani gabanka, babu wani bayanka. Mun ɗaukaka ka domin ka ba mu wannan dama mu yi ibada mu kuma bincike kalmarka. Ka albarkaci masu sauraro, ka kuma kai mu ga hanya na samun tsira ta dalilin Isa Mai Cetonmu, amin. To, muna ci gaba dai, in mai sauraro bai manta ba, mun yi kokari muna so mu gane da addinin nan da aka umurtawa Annabi Muhammad ya bi, wanda an ce addinin Annabi Musa, Ibrahim, Ishaku da Annabi Isa. So sai muka duba muka gani a lokacin Annabi Musa asabar suka kiyaye, wanda tun kafuwan duniya Allah ya kafa ta. Sannan muka zo muka gani kuma shi ma Annabi Isa da ya zo asabar ya kiyaye, ya yi ibada ranar asabar. To, muna kokari mu ci gaba da mu gani abinda waɗannan littattafai suke fadi game da ranar ibada ɗin. Kuma Ubangiji ya fadi wa Annabi Muhammad cewa a cikin Sura 16 na Alkur'ani, aya 123 da 124, Sura 16 aya 123 da 124, ya ce, "Sa'an nan kuma muka yi wahayi zuwa gare ka cewa ka bi akida ko addinin Ibrahim mai karkata zuwa ga gaskiya, kuma bai kasance daga masu shirki, wato bautan gumaka ba. Abin sani kawai an sanya asabar a kan waɗanda suka saba wa juna a cikin sha'aninsa, kuma lallai ne Ubangijinka hakika yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abinda suka kasance a ciki suna saba wa juna." To, ka jifa abinda Alkur'ani tana fadi. Ayar littafi ma ta jaddada da cewa a cikin Ibraniyawa Sura 4 aya 6 da 7 da 9 da 11, Ibraniyawa Sura 4 aya 6, 7 da 9 da 11 yana cewa, "Da shike fa an ajiye mawadansu su shiga ciki, waɗannan kuwa da aka yi masu wa'azin bishara tun da suka kasa shiga cikin domin kangara, ya sake kafa rana." Yau yana fadi cikin Dauda, bayan kwanaki da yawa hakan nan, kamar yadda an rigaya an fadi, "Yau kadan kun ji murya tasa, kada ku taurare zukatanku. Akwai fahutun asabat ajiyayye domin jama'ar Allah, mu yi aniyafa mu shiga cikin wannan hutu, kada kowanne mutum ya fadi bisa wannan misalin kangara. Ka gani a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta, mun gane da cewa Allah ya bada Asabar domin a kiyaye. Ya kuma ce a cikin Alkur'anin, ya ce lalle kuwa an sanya Asabar akan waɗanda suka saba wa juna a cikin sha'aninsa. Wato, an sanya Asabar domin mu kiyaye, amma idan muka saba wa wannan doka, to lalle kuwa Ubangiji zai hukunta mu, za mu fuskanci shari'ar Allah. Shi yasa an ce ranar kiyama, to lalle za su fuskanci shari'ar Ubangiji da hukuncinsa. To, shi yasa a nan ayar Littafin Mai Tsarki yana jaddadawa da cewa akwai hukutun Asabar a jiyayya domin jama'ar Allah. Wasu an ba su, wato a nan duka ayoyin suna nuna cewa yayin Isra'ila an ba su hutun nan, suka kangare, Ubangiji ya hukunta su. Har ila yau yana sake kira zuwa gare mu, mu da muke na wannan zamani, kada mu kangare, kada mu kauce wannan umurni da ya bamu. A cikin ayan Alkur'ani ta ce Allah za ya yi hukunci a tsakanin waɗanda suke sabawa game da ranar Asabar a ranar kiyama. A cikin littafi kuwa an yi mana kashedi kada mu kasa shiga hutun Asabar sabili da kangara, wato taurin kai, inji Ibraniyawa sura 4 din nan aya 11. To, me aka yi wa Muhammad wasishi game da masu ketare Asabar? Sai a sura 7 na Alkur'ani aya 163. Sura 7 na Alkur'ani aya 163 yana cewa, kuma ka tambaye su daga alkarya wadda ta kasance kusa ga teku a lokacin da suka ketare haddi a cikin Asabar, a lokacin da kifayensu suka je masu a ranar Asabar din su jere, kuma a ranar da ba su yi Asabar ba, ba su zuwa gare su, kamar wancan ne muke jaraba su da abinda suka kasance suna yin na fuskanci. Kaji, to wannan shine Alkur'ani yana umurni ga Annabi Muhammad cewa ya tambayi mutanen da ke alkarya me ya faru da mutane suka ketare hadirin Asabar, me ya faru? Kifayensu in sun kiya Asabar, kifayensu na zuwa musu, amma sa'an da sun ketare ba su samun biyan bukatarsu. To, me yasa Allah ya fadawa Muhammad ya tambayi mutanen alkaryan nan? Wannan ya nuna a sarari cewa Allah yana so shi Muhammad ya koyi darasi akan abinda ya faru daga gabanin shi, domin ya kauce wa irin wannan kuskure ta wurin biyayya da kiyaye hutun Asabar. Idan da Allah baya son shi ya kiyaye, da bai umarce shi ya tambayi mutanen wannan alkaryan ba. A cikin littafi ma akwai wani abu makamancin wannan da ya faru lokacin da Allah ya ba yayin Isra'ila mana, sai ya ce masu kwana 6 za ku tara shi, amma akan rana ta 7 Asabar ne, a cikin sa ba za ku iske komai ba. Ya zama kuwa kan rana ta 7 waɗansu a cikin mutane suka fita garin su tattara, amma ba su iske ba, inji Fitowa sura 16 ayatsa 26 da 27. Ka gani, ya nuna da cewa mutanen alkaryan nan duk lokacin da sun yi rashin biyayya ba su samun kifayensu yana zuwa musu. Hakan nan kuma ya Isra'ila a lokacin da sun yi rashin biyayya, hakan nan ba su samu mana ba ranar Asabar din, domin Ubangiji ya ce su ɗiba na kwana 6 sun ci biyayya. Ranar Asabar rana ce na ibada. Don haka mai sauraro, lokaci ya gabato, za mu dakata a nan sai karo mai zuwa, za mu ɗora daga inda muka tsaya. Allah ya albarkaci mai sauraro, muna addu'a. Ubangiji, mun gode domin ka ba mu dama mun saurara. Ka albarkaci mai sauraro, mu zama ya'yan biyayya da nufinka, ta dalilin albarkacin Isa mai cetonmu.
Kaji labarin tashin da ke kau da duk damuwarka. Kasa kwenye zakaji Kalmoni masu karfafa Bangas kyerka don dawansa
Adventist World Radio Muryar Bege Don Kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. A fili na wakoki zamu saurari kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Gombe. Bayanan Dattijo Bulus Ishaya zai biyo da fili na sujada.
Karubata wa malaika iglesia cikin Laodikiya, ga maganan da amin ya fari amintacce, mai shaidi mai gaskiya farkon baditar Allah. Nasa yu kankawa sanyi kake ko zafi ba, nasa yu kankawa sanyi kake ko zafi ba. Dama ko na nasin sanyi ko zafi da shi shike faka na saka saka. Dama ko na nasin sanyi ko zafi da Fiko sanyi ba sai in zubar da kai daga cikin bakina, 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 domin kana cewa na wadata na sami dukiya ban bukaci komai ba, komai ba, komai ba. Ba ka sani ba malalacin nan ne kai abin tausayi matalauci, makafo, sirara. Sirara na ima kashawara kase zinaria daga uri zinaria yatachia 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 karubuta wa malaika ikisya chikila nikia gama genendo oni ya fadi amitache mai shaidi mai gaskiya farkon halittar Allah na sayu kanka ba sanyi kake ko zafi ba na sayu kanka ba sanyi kake ko zafi ba karubuta ma malaika iglesia cikin Laodikiya ga maganan da aliya fadi amin tace mai gaskiya farkon halittar Allah na sarayu kanka ba sanyi kake ko zafi ba na sarayu kanka ba sanyi kake ko zafi ba
ina marabta mai sauraro a daidai wannan kikkiawan sa'a mai magana Dattijo Bulus Ishaya rafin kashi kan magana tace mai kashi a bakin hanya baya son gaisuwa kashi na daya mai kashi a bakin hanya baya son gaisuwa kashi na daya karatun mu na samuwa cikin Korintiya ta fari sura 6 aya 19 zuwa 20 sura 6 aya 19 zuwa 20 Korintiya ta fari kafin karatu za mu yi addu'a mai sarki Allahmu wanda ke sama mun gayyace ka ta wurin ka mai sarki domin neman bishewa Allah ka sarkake lebuna, Allah ka sarkake kunnuwa na ji, Allah ka sarkake zukata na karba domin ajiya na aikawa. Mu roki wannan ka gina mu har mun gaji mulki albarkaci Isa Almasihu shine mai cetonmu. Amin. Kan magana tace mai kashi a bakin hanya baya son gaisuwa kashi na daya. Korintiya ta fari sura 6 aya na 19 zuwa 20 yace ko ba ku sani ba jikunanku haikali ne na ruhu mai sarki wanda ke cikin ku wanda kuka karba daga wurin Allah ko kuma ba naku bane gama an saye ku da tamani ku daukaka Allah fa cikin jikunanku. Amin. Nan ana zance ne wani zamani bisa ga kan magana zai zama da wuya ka sanarwa mai zunubi musamman zamanin da aka juya na shaye-shaye da ciye-ciye barkatai. Wani abin mamaki da muke gani shine yau in zaka yi magana in baka yi hankali ba a bakin ranka ko kuma a bakin rashin kunya da za a maka. Wata ran ina cikin tafiya kamar labari ya zama labari nazo na samu matasa suna kaya-kaya. Me ya faru? Mushin alade aka samu. An dafa mushin alade. Ƴaƴan musulmai baka san su a ciki ba. Ƴaƴan kristan baka san su a ciki ba. Wadanda ma ba krista ba musulman ba baka san su a ciki ba. Ana wawa kan mushin alade. Aje kuna? Haikalin Allah. Me ya kai wannan dalili? Sai tambaya bisa karatun ko ba su sani bane. In ba su sani ba yau sun sani. Kowane mutum Allah halice shi da daraja. Amma domin hidima na daukakan Allah sai ayan Allah ta ce mun karba ne daga wurin Allah domin mu wa Allah hidima. Amma sai asiri ta ce to mu daukaka Allah cikin dukan abin da muke yi. Sai asiri ta zo cikin Korintiya ta fari sura 3 aya 17 yace idan kowanne mutum ya bata haikalin Allah, Allah za ya bata shi. Shi yasa cikin shaye-shaye, mashaya sokodai, mashaya whisky, mashaya dry gin, mashaya gogoro, idan ka lura da su da wadansu dalilai goskolo sun fa kowanne mutum lalacewa a doron kasa, zaka ga mutum ya zama mai jan baki sai kace tsuntsuwa mai shan zuma tana daye mishi, ya zama mai kiba a fuska amma jiki ba nauyi, zaka ganshi tafi cikin jallabiya iska na kokarin kada shi har ma yakan sa duwa su cikin aljuhansa, gogoro da whisky suna kusan kokarin kashe shi iska na kada shi, ya sa duwa su la alaman yayi nauyi dan wana Allah ya janye a cikin sa. Sai ya nuna masa cewa Ubangiji ya janye yace to ni wanda ya bata zan bata shi. Kaga baki ta zama jawu sai kace tsuntsuwa mai shan zuma alaman Allah. Hanji ta yanke. Allah dauki hukunci akai. Ya zare, ya zama dan zariya. Yanzu yau a duniya matasan mu an yi wa bishara kisan mun muke. Gobe da kir zamu samu shugabannin kirki amma Allah ya kyashe mu. Allah ya shiri na mu. Don me sun ba ta haikalin Allah? Wai duk mutumin da yayi kashi a fadan sarki ba za a bar shi ba sai an hukunta shi. Ubangiji ya ce wanda ya bata haikalina ni zan bata shi. Shi yasa idan ruhu ta rabu da mutum yakan zama mahaukaci, yakan zama mai aika abin ban kunya a gari, suna shigan wurare suna maganganu na gaifi a cikin mutane, ma'ana maganganu irin na rashin kunya da asharra babu lissafi, ruhu babu a cikin su. Sai Korintiya ta fara sura 10 aya 31 yace ko kuna cifa ko kuna sha dukan iyakar abinda kuke yi ku yi domin a daukaka Allah. Ina daukakan Allah da wiwi a baki? Ina daukakan Allah da karan sigari? Ina daukakan Allah da sokodai? Ina daukakan Allah da dry gin? Ina daukakan Allah da whisky? Ina daukakan Allah da goskolo? Suka zama dalilai na bata Allah domin in suka wakace babu daukaka a gaban mahaukaci. Dan wana yace ko kuna ci ko kuna sha dukan iyakar abin da muke yi mutun zai yi inda yana Allah ne wanda ya karbi jikin nan mai daukaka. Zina tana daya daga ciki shiga kungiyoyin da muke yi, muna shan jini, aikin kungiyoyi ya zama cikin jama'ar Allah kamar sai ka ce wasa. Dukan wuri da zaka shiga babu wuri da zaka shiga, fashi ya zama abin wasa, babu daukakan Allah cikin sata. Domin haka asirin Allah tace wai mu daukaka Allah a cikin dukan wani abin da zamu yi. To in haka ne da bamu sani ba in haka ne sai asiri ta zo cikin Ishaya kamar muna musu idan mu yayan Allah ne sai Ishaya cikin 55 aya na biye ce don me kuka yi awun abinda ba a ci a koshi don me menene abubuwan ana shan anguro ai anguro tana kawo koshi ne ban gane ba fa me ya kawo goro cikin bakinka me ya kawo giya cikin bakinka ba a sha a koshi wadannan dalilai sai dai su yi kisa to don me kuke yi da ba ku sani ba ne soko dai aikin banza domin haka dan uwana idan harkanka ka dauka kana bata haikalin Allah ko da jini taurin kungiyan banza ubangiji sai ya ce to ka fito cikin ƴaƴan banza ka ware kanka ka canza tafiyarka ka yi abinda Allah zai kawo daukaka a cikin aikinka idan daukaka Allah tana cikin ka akwai daukakan Allah ma a cikin ka domin duk wuri da ka shiga za a ganka mutumin kirki za a ganka mutum mai ruhaniya za a ga mutumin da zai kawo shawara na ginuwa da na shirye jama'a menene damuwarka za ka yi rukun amanan da aka baka rukun mu da kusakainar kashi rukun banza ubangiji ya ce to kana bata za a bata ka dan uwana lokaci ya kai ka canza shirinka kai aikin da Allah zai daukaka ka kai ma zaka daukaka Allah domin zai saka mutum mai daraja ya daukaka ka kenan Allah ya ganar da mu mun canza shirin mu mu yi aikin da zai kawo daukakar Allah domin mu zama ƴaƴa magada mulki mu ci riba cikin jiki da aka ba mu Allah ya sa wannan ita ce rabon mu bari mu yi addu'a mun gode Allah ka bishe mu yadda cikin gane da mu muka samu bari susu wadanda sun riga sun saki hanya suna bata haikalinka Allah ya zama zarafi mai kyau sun canza sun masu aika nufi na zai kawo daukaka sunanka mun gode Allah masu saiwa daidai ka karfafa sun ci gaba da tafiyar su har iya mutuwa wannan take bukatar mu ka amsa addu'o'in mu taurin ka canza nufin mu mun aika nufi mai kyau albarkacin Isa al-Masihu shine mai ceton mu amin
kama mai duniya da kirkinka da kuma ayyukanka na alheri yau duniyar mu tana cike da yunwa amma ba yunwar abinci bane kawai amma yunwar ayyukan kirki da kuma ayyukan alheri akwai mutane da yawa da suke da arziki suna ci suna sha amma suna cike da bacin zuciya da rashin kwanciyar rai menene yake kawo dadi da kuma zaki a cikin rayuwa har da zai sa mutun ya zauna ya sake walwala idan kana tare da wanda yake maka kirki yake kuma nuna maka alheri ne kowane mutum mai rai a cikin duniya yana son a kaunace shi yana son a nuna masa alheri yana so a nuna masa kirki idan ko ka san akwai mutane da suke kaunarka da suke kewaye da kai irin wannan yakan sa har ka ƙara rayuwarka ta yi kyau kai ma ya kamata ka zama mai yi wa mutane kirki akwai cututtuka a yau da suke kashe mutane da yawa kamar cutar kanjamau kamar cutar tarin fuka kamar cutar kwalara irin waɗannan cututtukan sukan barke a wurare daban-daban yaya duniyar mu za ta zama a yau idan kirki da alheri suka barke kamar yadda cututtuka suke barkewa a ce duk inda ka bi ka ga kowa kirki da alheri suke bin sa waɗanda suke baki ba za su rasa wurin kwana ko abinci ba waɗanda suke maroƙa ba za a yashe su ba waɗanda suke yara za a karbe su iyali za su zauna a cikin salama da kwanciyar rai abokan gaba za su zama abokai bayi za su yi wa shugabanninsu aiki tare da farin ciki shugabanninmu na gwamnati ko na siyasa za su yi rayuwa a cikin salama lallai ashe kirki da alheri ga juna yana da amfani idan ka dubi irin rayuwar da kai a cikin yinin yau ko kai mai kirki ne ko kana wa mutane alheri idan ko ka kiyin wa wani alheri yau ko ka ki ka nuna kirki a gare shi a yau wataƙila gobe na iya zama ba za ka samu daman yi wa wannan mutumin alheri ko nuna masa kirkinka ba ya kamata duk abin da za ka yi ka fara yin sa daga yanzu
to mai sauraro na ba da gaskiya ka ji wannan shawara din za a kuma yi kokari a bi shawarar Pastor Audu mun gode da wannan guzuri Mai sauraro idan kana da tambaya ƙarin bayani bukatar addu'a shawara ko wata ra'ayi sai a rubuta mana adireshi email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com @yahoo.com. Za a kuma iya tura mana a Facebook. Adireshin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa. AWR Sashin Hausa. Mai sauraro sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Ina kuma godiya zuwa ga dukkan wadanda sun aika mana da sakonni, muna cewa mun gode. Ba zan manta da shi Pastor Ibrahim Maigadi, ba zan manta da shi Pastor Daniel Chiroma Junior ba, Pastor Audu da kuma Dattijo Ishaya Rafinkashi ba, duka muna cewa mun gode. A madadina da sauran abokan aiki na anan kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Lewemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, yayi an zaki sukar nasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna da muhimmancin addu'a da iyali da wayewar gari, da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.